الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta Asabar 3 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1444, wanda ya yi daidai da 25 ga watan Maris shekara ta 2023 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, daura daga Ladima Road, Angwari, Jihar Kaduna, a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin mata a cikin wannan masallaci a wannan lokaci. Bara mun kwana a cikin suratul Ma'arij aya ta 14. A bana, insha Allah subhanahu wa ta'ala, za mu tashi akan aya ta 15. Sai dai kafin mu fara karatu, zan so in dan bada hakuri ga iyaye mata na jinkirin wannan buɗe wannan karatu namu. Wannan ya faru ne dalilin rasuwar wata innata. Dole in tsaya a yi ƙoƙarin yanda za a mata wanka da makamancin haka. Ta rasu, yanzu ma ba a riga an kai gawanta ba, zuwa azahar za a kai gawanta. To sai da na tsaya aka yi, na gaggaya musu ababen da ya dace su yi, shi sa na samu zuwa latti. Insha Allah subhanahu wa ta'ala, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata, ya sa aljanna makomanta, ya yafe mata kurakuranta, ya yi albarka ga abin da ta bari. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Allah maɗaukaki yana cewa, kalla innaha lava.
الذي يمر على صلاتي والذين في أقوالهم حق
Allah maɗaukaki cikin wa'annan ayoyi yana faɗin siffar mutanen da suka saba masa a lahira, suka ƙi bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah maɗaukaki ya jero jerin ayoyin nan saboda yana faɗin abin da za mu riska a kiyama, ranan da mata na gudun mijinta, miji na gudun matansa, ‘ya’ya na gudun iyayensu, mazansu da matansu, shi ne wa sahibatihi wa akhihi, da ɗan uwansa na jini, kowa ta kansa yake nafsi-nafsi, da kuma danginsa wa’anda suke ƙarfafa masa a duniya. Idan an tashi biki, an tashi sha’ani, ai, wa’anda suke taimaka maka su ne wa danginka, su ne za su zo su agaza maka. Sa’annan abokanka na arziki su tallafa maka, su ƙara ƙarfafa ka, su nuna maka ƙauna da bege. Dukkansu da kuma wa’anda suke doron ƙasa a lahira fa za ka so a ce duka wa’annan mutanen ka ba da su. Don a shigar da kai aljanna, matarka, ‘ya’yanka mazansu da matansu, iyayenka, ƙannanka ko yayyinka, abokan arzikinka ko ƙawayenki, a ranar za ki ji da za ki tattara su ga baki ɗaya, ki ba da su a wurin Allah a jefa su wuta don ke kaɗai ki sha. Wannan yana nuna mana bala’i da musibar da mutum zai fuskanta a lahira, wato ba wanda ya san wani, ba ruwanki da mijinki, ba ruwanki da ‘ya’yanki, ba ruwanki da iyayenki, ba ruwanki da danginki, kuma ba ruwanki da abokan arzikinki, a ranan kowa ta kansa yake. Zai so a ce da za a bashi su ya miƙa su wurin Allah don a jefa su wuta, shi kaɗai ya sha. Ko san abin da zai sa a lahira mutum ya yi tunanin duk mutanen da yake ganin ba zai iya rabuwa da su ba a duniya, ya ba da su don shi kaɗai ya sha, ba ƙaramin tashin hankali ba ne. A nan duniya mu duba yanayin yanda halin da mutane suke shiga na ƙunci da damuwa, idan fitina ta zo yaya mutum yake yi, to tamkar fa lahira kenan. Tamkar lahira kenan, kowa nafsi-nafsi, ba wanda yake tunawa da wani. Nakan tuna lokacin da muke jami’a, akwai wani abokinmu ɗan Juzul Kamar shine Qumrus muna jarabawa wanda yasa ya fadi akai withdrawing din sa mu muka wuce aji uku shi kuma ya zauna aji biyu kenan saboda shine president din Sudan Union na kasarsu to suna ta hidindimu bai samu lokaci ya zauna yayi karatu ba mu kuma a tsarin a jami'a idan jarabawa ta gabato ana bada hutun kwana 10 kowa ya bai karatu bayan timetable ya fito to wannan kwanaki 10 din ma baka yi karatu ba ka samu damar da zaka iya karatunka to shi suna ta hidindimu na ƴan kasansu da jarabawa yazo sai yake cewa wani abokinmu dan Kano ne Malam Idris Ali Ishaq ala ramani sosai sai yace dan Allah tunda abokin shi ne haka kudda kud suna zama kusa da juna ma ko da yaushe idan ana jarabawa ko a idan ana karatu saboda shakuwar su sai yace mai dan Allah in aka zo jarabawa zan zauna kusa da kai in ta kakare min zan kira ka ka dan bani amsa Malam Idris yace mai ba komai da aka zo yana jarabawan kuma gashi jarabawa ta yi wahala jarabawa ne na mustalahul hadith da yazo ya buga ya kasa sai fara Idris shi kuma sai banza da shi kaman bai ma san shi ba ya ci gaba da rubutun sa kawai to da aka gama jarabawan ni na gama jarabawa na ina fitowa sai na tada shi a tsaye yayi tagumi haka sai nace Ahmad fi shiru Ahmad me ya faru sai yake cewa la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim sai nace hasala shiru me ya faru sai ce wallahi ya Muhammad ma fahimtu hadhihi al-aya illa al-yawm yawma yazurru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه sai ce bai taba gane abinda Allah ke nufi da shi a wannan ayar ba sai yau yace ga abokinsa na kudda kud yana kiran sa yayi kaman bai san da shi a duniya ba sai nace limithli hadha faly'amal al'amilu kenan irin dalilin irin wannan kwatan kwatan abun mai aiki yayi aiki kun ga Allah sako yake gaya mana ke a matsayinki na mata uwar gida ko amarya kike ke a matsayinki na ƴa ba kya tunawa duk kaunan da kike yi wa babarki a ranan fa zaki ji da za a baki babarki ki miƙa wa Allah ita a jefa ta a wuta dan ke kadai ki sha ki shiga aljanna kun san wannan ba karamin tashin hankali bane sannan duk irin kaunan da kike yi wa mahaifinki a ranan zaki ji da zaki samu damar da ki miƙa mahaifinki wurin Allah shi a jefa shi wuta ke ki sha ki shiga aljanna zaki iya yin haka sannan ki duba duk irin begen da kike yi wa mai gidanki zaki ji da zaki miƙa mijinki a wurin Allah a ɗauke shi a jefa shi wutan jahannama saboda ke kaɗai ɗin nan ki sha ki shiga aljanna zaki ji da zaki ba da ƴakki ko ɗanki ki miƙa shi gaban Allah a ɗauke shi a jefa shi wuta ku duba ƙaunar da iyaye suke yi wa ƴaƴansu amma zaki ji a ranan da ki ba da wannan ɗa ko wannan ƴar a jefa ta wutan jahannama saboda ke kaɗai ki sha ki shiga aljanna wata rana kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsinto wani yaro jariri a cikin kaman yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon yaron yana kuka yana neman babarsa kenan ko yaki ya tarwatsa su kowa na ta kansa a wannan gabar sai babar ta ganshi ta dinga bincike tana ta dan tuttura sahabbai tana so ta ga ina danta yake kawai tana zuwa sai ta ga yaron tana cikin kaman yaki fa amma da ta dauki yaron ta rungume shi a kirjinta ta dauki nono tana ba yaron yana sha, tana rike shi haka tana dan masa tausa yanda iyaye mata suke wa yaro har ya daina kuka, ya wato damuwarsa ta sauka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wannan baba yace atazunnuna anna hadhihi imra'a tulqi ibnaha fi an-nar, yace shin kuna zaton wannan mata za ta iya jefa yarta a wuta? Sahabbai suka ce a'a. Manzon Allah ce don me? Suka ce saboda kauna da bege da tausayi da Allah ya kimta wa iyaye mata a zukatansu da ɗabi'unsu, ba za ta iya ba. Sai yace suka ce don me? Suka ce tausayin da take yi wa ɗan. Sai manzon Allah ce Allah ya fi wannan matan tausayin ni da ke. Irin tausayin nan da matan nan take wa ƴarta, to Allah ya fi tausaya mana fiye da irin tausayin da uwa take yi wa ƴarta ko ɗanta. Ashe kenan Allah yana ƙaunar mu, baya so mu halaka, baya so mu shiga wuta. Shi yasa ya turo mana ɗan saƙo, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abinda zai tsiratar da mu daga wuta. Sannan har ya bar duniya, sahabbansa suka ɗaura daga inda ya kwana, tabi'ai suka biyo sahabbai akan haka, atba'u tabi'ina duk suka biyo su akan haka. Wannan ishara ce yake nuna mana abinda mutum zai kadda a ranar tashin alkiyama. Sai Allah ya ce kalla innaha lagha, yace kalla kalimatur rada waz zajar, kalma ce ta tsawatarwa kamar yaro na abu, yace kai. Kun ga wannan kalmar, wato ana jawo kwakwalwarsa kada yayi wannan abun, kada ya afkawa wannan abun. Kalma ce ta tsawatarwa da kuma firgitarwa. To Allah maɗaukaki yace innaha lagha, yace ku sani yanda al'amarin yake, wutan jahannama ce wadda ake kira lava. Menene wannan wutar? Kamar yadda Imamu Ibn Kathir yace yasifu an-nar wa shiddatu harriha, Allah yana siffanta wuta da tsananin zafin da ke cikin wutan jahannama. Sai Allah maɗaukaki yace nazza'atan lishawa, ita wannan wuta ta lava, nazza'atan tana fisko jijiyoyin jikin mutum da naman jikin mutum da kuma fatar da ke jikinka, tana soya shi, ta gasa shi, ta murkuɗe shi har ya koma kamar busasshen sanda, saboda tsabar bala'i da azaba na wuta. Allah ta tsiya shi ne. Shi ne Abdullahi ɗan Abbas yake cewa jildatul ra'as, shi ne gashin kai, zai soya shi, zai gasa shi. Kamar yanda wato Imamu Ibn Jarir at-Tabari ya fassara ta daga Abdullahi ɗan Abbas a cikin tafsirinsa, mujallabi na 23 shafi na 608 ƙarƙashin wannan aya. Imamu Hassan al-Basri da kuma Thabit al-Bunani suka ce abinda Allah ke nufi da nazza'atan lishawa ai makarimu wajhihi, yana wato inda fuskansa ya fi karamci shine za a kona, ina goshi, kumatu da kuma fuskan gabaki daya. Saboda fuska na ɗan adam yana da kima, shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta taɓa fuskan kafiri ko a wajen yaki. Ai Allah ya ce fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kulla banan, ku yi tsara saman wuyayin kafirai in aka zo yaki, sa'annan kuma kowace gaba a jikinsu ku yi tsara idan ana yaki tsakaninku da su. Amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha, hadisin Bukhari da Muslim, yace duk lokacin da ɗayanku zai yi yaki a wajen yaki ya nisanci fuska, saboda fuska nan ne karamci na ɗan adam yake. Shi yasa a musulunci haramun ne idan danka ya bata maka rai ka fasa masa fuska da mari ko aiki ki daga hannu ki mare ta haramun ne haka shi ma namiji haramun ne ya daga hannu ya mari matarsa haka ita ma mata haramun ne ta daga hannu ta mari miji haka kuma kowane mutum da musulmi da wanda ba musulmi ba manzo Allah ya hana taba fuska shi sa a musulunci akwai doka idan ka mari mutum za ka biya wato garama na kamarin da kake yi masa kun ga anan yana nuna cewa dan adam musulunci ya karrama shi sa'annan kuma kamar yanda Allah ce wala qad karramna bani adam hakika mun karrama dan adam shi sa Allah ya haramta a taba fuskan sa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ko a yaki ne kana soja musulmi ina fata an gane ba za ka hango wani abokin gaba ba ka ce za ka dana masa bullet a goshin sa kun ga idan ka dana masa bullet a goshi ai kan fashewa zai to idan kai haka kai haramu sai dai ka dana masa a kirji ko ka dana masa a ciki ko ka dana masa a cinya ko ka dana masa a baya amma baya halatta ka dana masa a goshi saboda goshi ina ne fuska kuma fuskan dan adam yana da kima yana da daraja to kibar nan shine Allah zai dasana mata azaba a ranar tashin kiyama shine za a juya shi yanda ake juya sunasun haka za a kifar da fuskan a wutan jahannama cikin wato lafa haka za a soya fuskanta fuskan matar da bata bin dokar Allah matar da take bin kishiyoyinta in akwai kishiyoyi da tsafi da kuma sharri da kuma musiba to nan haka za a soya ko kuma a'a ita kadai ne da mijin amma ta mai da mijin hamako sai yanda tayi abinda take so shi za a yi abinda bata so ba za a yi ba ta mai da mijinta wato mijin hajiya sai abinda take so shi za a yi kuma duk dokan da ta bada shi za a yi in bata bada doka ba kuma ba za a yi ba kamar matar da take cewa kawanta ce ta kalle ta tace ke an miki magana sai ki ce wai ke yar izala ce kika tsaya wannan kaza kazan yake wahalar da ke ni na mijin ai maganin shege ne wai fa mace take fadin haka kuma fa saboda shekara 30 ana tare tace maganin shi ne tace hantan kare na hada masa miya da shi mijinta ta hada masa hantan kare na tsafi ta bashi kuma yace ita take gaya wa kawar kawar take gaya min ga abinda kawarta tace nace ku yi firaku salamun qaulan min rabbir rahim kake kara mu'amala da wannan matan dan wallahi za ta kai ki jahannama tace a wannan lokaci mijinta fa in aka zo ganin sa sai ya shiga cikin daki ya same ta wane da wane sun zo gani na sannan sai ta ce wane ka saurare shi wane ka saurare shi sai ya dawo ya ce to kai hajiya ta ce in dan ka kai kuma hajiya ta ce in baka hakuri tafi haka ta mai da mijin to shi sa wasu mazan yayi ko kanne mata idan kuka ga mazajen ku sun zama irin soloki yau a wajajen matan su irin wannan to an bashi an jika an bashi ne to kun ga irin wannan to irin su ne fa za a gasa su sai yanda aka yi da su ina ba ta an gane to idan kika ga mijinki ya koma irin wannan tausaya masa zaki sai ki ci gaba da yi masa addu'a Allah ya tsamo shi daga cikin wannan bala'i saboda in ba haka ba to za ta kai shi zuwa ga wutar jahannama Allah yake cewa haka za a soya shi to shi sa Imam Qatada As-Saddusi yake cewa abinda Allah ke nufi da nazza'atan lishawa ayi nazza'atan lihamatihi wa makarimi wajhihi wa khalqihi wa atrafihi Allah zai sa a soye wato naman fuskansa da karamar wato karamcin fuskansa kuma tu da goshi da kuma labban da ke tattare da shi da halittunsa da kuma gaban jikinsa duka wa'annan gefe na yatsu za a tsoma su a cikin wutar jahannama shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuqta yawmal qiyama bi an'umi ahli dunya min ahli an-nar yawmal qiyama za a zo da wanda yafi kowa jin dadi a cikin mutanen duniya amma fa dan wuta ne a lahira fayughmasu fil jafi an-nar ghamsa sai a tsoma shi a wutan jahannama tsomawa fayuqal hal marra bika na'imun qat sai Allah ya ce wai shin ka taba jin dadi a duniya sai ya ce kalla wallah sai ya ce a'aha ya rantse da Allah shi lam yamur bihi bukhsun qat bai da wato lam yamur bihi an-na'imul qat yace jin dadi bai taba girmawa a rayuwarsa ba saboda an tsoma shi kawai haka a wuta aka dago shi sai ce shi bai ma san abinda Allah yake nufi da jin dadi ko abinda ake kira jin dadi ba shi tunda Allah ya halice shi bai taba jin dadi ba an tsoma shi kawai ne a wutar jahannama haka a tsoma a daga sai wannan azabar ta sa ya manta da duk wani jin dadi da ya taba yi a duniya kamar kai ne yau Allah ya azurta ka wanda a da ka sha wahala ka sha wahala kafin ka zama abinda ka zama yau kana zama sai ka manta da duk wannan wahalan ko saboda ne ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi maka a duniya to haka shi ma mutumin da ya saba wa Allah amma yana jin dadi a duniya babu wanda yake cikin hatsari a rayuwarsa kamar mutumin da yana jin dadi Allah ya masa arziki ya masa tagomashi na arziki amma baya tukuncin arzikin nan da Allah ya masa da yin ibada sai ya koma saba wa Allah wayo kika fi sauran in wayo ne wallahi akwai wacce ta dama miki a wayo dan inda wayanki ya kare nan nata ya fara amma talaka ce fitik 1000 na burge ta a duniya amma ke gashi duk wani abin da kike nema na rayuwa Allah ya tattala miki ya azurta ki da shi to wani irin tukunci zaki yi wa ubangiji da wannan gatan da ya miki shine ki bautata masa ki bi tsarin Allah ki bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ki samu ne rabauta a duniya sa'annan kuma ki samu rabauta a lahira amma idan mace take to Allah yana narka mata azabar a duniya sannan ya narka mata azabar a lahira duniya ba za ta ji dadin sa ba ga ta a duniya amma ba ta jin dadi kamar wata mata ne take ce min malam mutane na ganin mu muna hawa manyan motoci ba su san cewa na kamari ya fi mu jin dadi ba wallahi haka baiwar Allah nan ta ce min motocin da take hawa ba ta hawa motan kasa da miliyan 50 ba ta hawa mota kasa da miliyan 50 70 zuwa sama amma take fadin irin wannan kalmar tace ana ganin mu muna hawa manyan motoci amma ba a san na kabari ya fi mu jin dadi ba to Allah kadai ya sani halin da take ciki to kaga anan idan kika rungumi ubangiji kika bi dokar Allah sai kiga Allah ya sauke miki rayuwarki ta duniya sannan kuma ya sauke miki rayuwarki ta lahira amma in kika ki Allah zai dantsana miki rashin jin dadin rayuwar duniya shine wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma duk wanda ya kauda kansa daga ambaton Allah bin dokar Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce tabbas irin wannan mutumin yana da rayuwa mai kunci kuma za mu tada shi ranar tashin kiyama a matsayin makaho ba za mu bar shi da ido ba a duniya yana gani amma a lahira Allah zai wulakanta shi zai dode idanuwan zai tashi makaho har yazo yana cewa qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira sai ce ya Allah dan me yasa yau aka tada ni makaho a duniya kuma kayi ni da idanuwa guda biyu har na gama rayuwata a duniya ina gani amma yau na tashi cikin makafi a lahira sai Allah ce kazalika atatka ayatuna fanasitaha yanda ayoyin mu suka zo maka a duniya ana karanta muku ita
kuna ji yana shiga ta kunni ta dama ya fita ta hagu imma an tashi magana ace ya sheikh masha Allah ustaz ana izgilanki wakadhalika alyawma tunta yau kai ma haka za mu manta da kai shine ke ma haka za mu manta da ke kin ji bin dokar Allah tunda ana karanta miki ayoyin Allah kina ji kuma ki bulus ki wuce kansu ki ce kai wannan fata ustazai ne a ba ta ustazai bane ta bayin Allah ne kuma ke ma kina cikin bayin Allah saboda haka ki bi dokar Allah shikenan shine zaman lafiyarki Allah ka kare mu shine Imam Bahaq yace tabri al-laham wal jild an al-azmi hatta la tatruk minhu shay'a Imam Bahaq yake cewa wannan fawutar tana ona namar jikin mutum da fatar jikin mutum hatta kashin tana kona shi shine kullama nadijat junuduhum badalnahum junudan ghayraha liyadhuqul azab Allah ce duk lokacin da fatar jikin su ta kone badalnahum junudan ghayraha sai mu canza wata fatar da ba wannan din da aka kona ba malamai suke cewa hikimar da ke ciki malaman da suke ko kuma daliban in sciences ko waɗanda suka karanta medicine suka san anatomy da physiology su za su gaya muku menene wannan musamman ma malaman da ko kuma wanda suka karanta ilimi akan fatan dan adam wannan fatan da kuke gani ai idan mace na bleaching ba yana konewa bane yana gusar da shi ne ko to wanne ne yake zuwa fari wannan farin ba asalin wannan bane wani fata ne daban da ba wannan ba shi sa idan ta ji ciwo wajen ciwon da za a iya mai tsinke fatar yana wahala saboda asalin fatar da ke wanda Allah ya tsara da zai iya daukan auta ne ya fatin gashin wato fatar da zai iya rike shi ya zauna garangam ko kuma garangam babu shi ya bushe wancan kuma bai kai wannan karfi ba to sai ta wahala zaka ga an ja zai fashe in an ƙara ja zai fashe za ta yi ta wahala ko to haka shi ma a lahira idan aka kona wannan asalin sai a zuba wani sabo saboda in an sa sabon wahalar da za ta sha na azaba ba irin wancan na farkon ba shi ma wannan din idan ya gaba konewa sai Allah ya ƙara sa wani sabon fatan da ba wannan ba shi ma haka azabar kenan shine azaba ce sa'adan mai hauhawa kamar thermometer ne ko ba daga yake haka ba yana tafiya ba to haka azabar wuta Allah zai yi wa mutum wannan abin da Allah yake nufi ga wannan ayar kenan hatta kashin zai kone kun san abin da zai sa kashin mutum ya kone ba karamin bala'i bane to kashin shi ma zai kone gabaki daya haka Imam Dhahab ya fadi kamar yanda Imam Ibn Jarir al-Tabari ya fadi wannan a cikin tafsirinsa mujalladi na 23 shafi na 609 a karkashin tafsirin wannan aya haka Imam Ibn Kathir kuma ya nakalto daga Ibn Zayd yace ash-shawa abinda ake nufi da ash-shawa shine al-arab al-idham abinda ke kona kashi abinda ke kona kashi na azaba haka ake yi wa mutum ranar tashin alkiyama sai Allah ce tad'u man adbara wa tawalla wutan nan da ake kira lava tana kiran wanda tad'u man adbara tana kiran wanda ya juya baya wa tawalla adbara ya juya wa tawalla kuma ya tafi bi ma'ana an gaya mai ga abinda Allah yake so sai ya ce shi ba ruwansa shi wannan rayuwarsa kenan shi a daina shiga privacy dinsa akwai waɗanda idan ana musu nasiha sai su ce no ita mango park ce saboda a kwakwalwar da aka gina mango park ko saboda haka ita ga ta yar boko ta waye you know shikenan ita ta waye saboda haka ana shiga privacy dinta sike ta tana cewa this is rigidity why wato ita ta waye ita yar boko ne ya zai a ce mata kawai ta zo ta sa hijabi no da irin wannan hot season ita ga ta baturiya taje mangobat a gidansa aka kinkishe shi aka haife shi a gidan aka kinkishe ya taso saboda haka ya bai a ce mata ta sa hijabi ita ai attaqwa ha huda tsoron Allah a zuciya yake saboda haka ita ba za ta sa hijabi ba me dalili mai magana ai ba muna ganin masu sa hijabin ba suna ta kaza hijabi sutura ce ta ƴa mace sawa'un ustazi ya ce ita ko ba ustazi ya ba Allah ya ce doka ne kowace mace musulma ta sa hijabi kikenan matan aure ce budurwa ce bazawara ce kawai doka ne na Allah duk inda mace za ta ta sa hijabi shikenan amma in tana cikin mata ƴan uwanta babu laifi in bata sa hijabin ba saboda nan mata ne ƴan uwanta amma in dai ba cikin mata take ba dole ta sa hijabi ta lullube jikinta gabaki daya saboda shine karamarta shine kimarta kuma shine darajarta kuma shine ke ƙara nuna mutuncinta da kuma darajarta to amma anan shine Allah madaukaki yace tad'u man adbara wa tawalla shi wutan jahannama yana kiran wanda wutan ne yake kiran wanda ya juya baya ya kibin dokar Allah subhanahu wataala dan me yana ganin cewa ai shi rayuwar nan ana so a takura shi a kyale shi this is how he wants his life to look like saboda haka shi yana so rayuwarsa ga yanda za ta kasance shi ba ruwansa shi jin dadi zai yi abinda yake so shi zai yi abinda baya so shi ba zai yi ba koda Allah yana so yayi wannan abin zai ce wannan privacy dinsa ne shi ga yanda yake son rayuwarsa ta kasance sai Allah ya ce wa jama'a fa au'a ya tara dukiya shi sa Imam Ibn Kathir yace ai tad'un nar ilaiha abna'uha alladhina khalaqahumullahu laha wuta tana kiran ƴaƴanta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su domin ta ba kwanaki akwai wani sheɗani da aka yi yaro ba shi wai dan jahannama sunansa kenan dan jahannama a social media musamman ƴan TikTok ko sunan shi dan jahannama shi ya ce wai ba jahannama ba wuta ko ya zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagi musulunci kuma yace wai baban shi kakansa ma musulmi ne haka ya walar da kansa a musulunci ya mutu a banza yace baban sa shi ma haka ya walar da kansa amma shi dai baya sallah shi ba zai yi kaza ba shi ba zai yi kaza ba shi ba zai yi kaza ba ya sawo sunan sa su wai shi dan jahannama wai yana ma so Allah ya sa Fir'auna a saman sa haka yake cewa shi kan yace yana ma so Fir'auna ma a daura shi yanda ku kuke cewa haka yake cewa to kaga irin wannan bala'i to wuta na kiran irin su ko kamar yanda Allah madaukaki yake cewa a ga harshen Annabi Musa ga mutanen Fir'auna da yake cewa wa qala ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد kaga kenan ana kiran mutane zuwa ga tsira su kuma suna kiran mutane zuwa ga halaka saboda haka ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min ahlin nar kunga sifofi biyu na mata ƴan wuta ne haka manzon Allah yace lam arahuma ni dai yanzu da nake magana ban gansu ba amma ne za su zo ne a gaba ni yanzu da nake faɗi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban gansu ba wa'annan ƴan wutan mata guda biyu ni ban gansu ba amma za su zo a cikin al'ummata mutane sun wato sufofi guda biyu sai yace suffa na farko qaumun ma'ahu siyafun ka asnimatil bukht aw ka aznabil bukht yadribuna biha an-nas wasu mutane ne suna da bulala kamar bindin sa ko na raƙuni suna dukan mutane da su su ne dogarai da kuma masu yin masquerade ai su suke rike bulala ko idan abin nan a shaudawa mutane sai ce to irin wannan aikin da suke yi na zalunta mutane yana kai su zuwa ga wuta sai ce wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun mata masu sanye da tufafi amma suna yawo tsirara ta sa riga amma tsirara take yawo me dalili shine ita fa ya mace dukkanta al'aura ne banda tafin fuskanta da hannu shine kadai ba al'aura ba bi ma'ana wanda ba muharramin ta ba idan ya gani tsinuwar Allah ne akan ta idan tsintsiyan hannun mace ya fito daga daidai nan zuwa nan kadai wanda ba muharramin ta ba ya gani bi ma'ana kananta ko wanta ko danta ina fata an gane ko kawunta ko babbanta in dai ba ɗaya daga cikin wa'annan ba ya kalli daga daidai nan zuwa nan nata tsinuwar Allah ne ke tabbata a kanta kun ji dalilin da yasa manzo Allah ya ce ƴan wuta sun fi yawa a cikin mata har manzo Allah ya siffanta ya ce irin matan da suke barin gaban jikinsu a waje haka ko ta sa riga amma rigan yana nuna duk wani body call nata yana nuna duk wani mafatin dirin jikinta yana fitowa a waje shine wanda suke sa after dress ina fata an gane wani after dress din zaka ga yana nuna shape din jikinta amma zaka ji ta ce ai fashmila in ta sa fashmila ai ya tana lullube jiki ai ba fashmila Allah ce ki sa ba wanda Larabawa suke kira tobi ko kuma ta ce ta sa please call me sai a ce ai amsan hijabin da kanshi ya baki amsa kin ce please call me kenan an in the social call you ko wani sabaloto ne zai kira ki saboda me kin riga kin sa abinda shari'a bata amince miki ki sa ba saboda haka kin ga anan kina dawo kanki fitina ne alakarki da ubangiji fitina a cikin al'umma fitina a cikin wato al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulna aljanna irin wannan matan ba za su shiga aljanna ba sai ce wala yajidna rihaha kamshin aljannan ma ba za su shake ta ba wa inna rihaha latudan min masirati kaza wa kaza kamshin aljanna akanin su da kamshin aljanna shine tafiyar kaza zuwa kaza kaga ya kamata a ce maza wa'anda muke da su a majalisan dattijai da na wakilai sun yi kokari sun sa an yi passing bill duk ya mace musulma a Najeriya in za ta zo don aikinta ta sa hijabi ai ya kamata su tsaya su yi wannan me dalili saboda ai akwai haƙƙi kowa ya yi addininsa ko saboda haka tunda haƙƙi ne kowa ya yi addininsa wannan musulmi ne yana yin abin da addininsa ya ce wanda ba musulmi ba shi ma ya ne abin da addininsa ya ce ba shi kenan ba shi ma ai addininsa bai ce din da yawo tsirara ba shi ma an ce ya sa tufafi ya rufe jikinsa to mu a ce majalisan wakilai da kuma dattijai namu sun tsaya a fasin bin cewa dole kowace mata in tana aiki a inda take aikinta dole ta sa hijabi wannan shine ka'ida saboda ne ba mu da uzuri a gaban Allah ka ce dan neman kuɗi ka ki bin dokar Allah Allah da ban da ya halice ka dan neman kuɗi ba ya halice ka ne dan bauta wannan neman kuɗin naka ne kai kake nema ba Allah kake yi wa ba naka ne to saboda haka a lokacin da kake neman dukiya kada ka yi wasa da lahirarka saboda mutuwar tana zuwa ne ta dauke ka baghtatan shine al-maut yati baghtatan wal-qabr sunduqul amal mutuwa na zuwa kai tsaye kabari kuma shine akwatin aiki duk abin da kai na alkhairi kina mutuwa zaki ganta duk abin da kika yi na sharri kina mutuwa zaki ganta saboda haka ya kamata a ce kin yi taka tsantsan a wannan wuri in mace ma ta san misali ta taba yi wa mijinta asiri shekara 30 da suka wuce ko 40 da ya wuce ta neme shi ya yafe mata inda asirin yake ta je ta kwance ta lalata shi wannan shine ka'idar kafin mutuwa ya zo ya riske ta saboda wasu zaka ga sun yi wa mazajen su saboda tana so ta raba shi sai abin da tace kamar matar da ta kira ni take ce min mijinta kishiyarta ta ce wa mijinta ya sake ta a gabanta ita ce uwar gidan a gabanta amaryar ta ce wa mijin sake ta kuma ya bata takarda saboda wa hajiya ta bada duka tace a gabanta amaryar gidanta ta ce wa mijinta ya sake ta kuma ya sake ta shine tace malam dana amarya ta ce ta kashe shi ya je wajenta ta bashi abu yaji ashe ta sa mai guba a ciki yaron nan ya fadi muka kai shi asibiti muna kai shi asibiti kawai yace sai kun zo yaron ya mutu tace ɗan asibiti saboda yayi amai suka gwada aman suka ce guba aka bashi saboda ga abin da yake kuma akwai guban a ciki tace to me mijinki yayi tace bai ce komai ba kun ga saboda me madan ta riga ta ne ta riga ta gama da shi dan sa ta kashe kuma bai ce komai ba shine sai na ce mata ki hakuri ki koma al'amarinki zuwa ga Allah ki maida al'amarinki zuwa ga Allah kuma ki dinga addu'a kina cewa ya sari'ul hisab wa majri as-sahab wa hazim al-ahzab ihdinhum wansurni alayhim nake ki dinga yawan addu'a irin wannan da muka mintin haka ki maida al'amarinki zuwa ga Allah zaki gane Allah zai miki bayan wata uku matan nan ta kira ni tace malam nace ba ni labari tace malam tace ba ni labari tace malam ayin ta jima ta ce akwai bayani tace kishiya ta haukace tace malam tambar tai tana yawo tsirara tana fadin abubuwan da ta yi min na asiri ta haukace tana tafiya tsirara tace yanzu fa mijina ya dawo cikin hankalinsa ya dawo ya ce in dawo shi bai sake ni ba yanzu malam yaya nace me yasa kika tanka shi tace malam ba na tanka shi bane sai nace to in kika tafi gidan na jahannama zaki saboda saki dai har uku yayi miki kuma ke da kanki kin tabbatar da haka tace eh kuma shi ma ya sake ki ko kuma a rubuce tace to saboda haka ba maganan ki koma gidanta hatta kanki hazaunin ghairu sai kin yi wani aure in auren ya mutu to in kin ga zaki ya koma ki koma amma yanzu in kika ce wallahi sai kin shiga wuta saboda in kin zauna a gidansa suna za ku saboda babu aure tsakanin ki da shi a yanzu tace yana ta roƙonta nace kanki koma yanzu ki hakuri ke na ki daraba wanda Allah ya miki kenan kin ga sakamako tun a duniya kenan ita ta haukace tana yawo tsirara to kun ga wannan yana daga cikin ƙarshen tuka tuk kenan duk wanda ya zalunci wani tun a duniya Allah ke saka masa kafin a je lahira saboda haka wuta tana kiran wa'anda wa jama'a fa au'a ya tattara duk ababan da yake yi ya wato ya tara dukiyarsa shine wa jama'a ya tara dukiya amma dukiyar bata yi ta hanyar dokar Allah ba bata kasance mai tawalu'u ba bata kasance mai bin dokar Allah ba dukiyar da Allah ya bata maimakon ta zama mai godiya ga Allah sai ta zama mai butulci yanzu misali Allah ya miki arziki ai burinki ko da yaushe ki dinga zuwa kina ƙara alaka tsakaninki da Ubangiji shine in kin samu dama ki je ki umara in kin samu dama ki je ki aikin haji amma sai ta ce ita fa ita takura ne ita ba ta me zai kai ta aikin haji wahala ake sha ita ne za ta je ta yi umara wahala ake sha saboda haka za ta je London ina za ta daga London za ta je Paris daga Paris za ta je Wuhan ta ɗauko corona ko daga nan ita kawai garin turawa yake burge ta ita ba ta zuwa ta gyara alaƙarta da Ubangiji ita ba shi bane damuwar ta kawai inda za ta yi sharholiya ta zauna da turawa kaga an sa a TikTok ana selfie ko ta sa ita da yaranta ta dauki hoto an tura a Facebook ta dauki hoto an sa a Instagram an dauki hoto an yi tweeting an dauki hoto an sa shi a TikTok tana matan aure tana tikarawa a TikTok mala'ika mutuwa kuma yazo ya kama ki a daidai lokacin da kike tikarawa shikenan fa an zare ran kinga an yi su'ul khatima Allah ka shirye da mu Allah ka sa mu dace saboda haka Allah madaukaki yana tsawatarwa dukiyar da Allah ya baki ki yi amfani da shi wajen neman yardan Allah musamman a irin wannan lokaci na watan Ramadana a ciyar da bayin Allah saboda ciyar da bayin Allah yana ƙara alakar mutum da Ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ciyar da mai azumi yana da kwatankwacin ladan azumi bonus da Allah yake bashi yanzu misali kin ciyar da mutane 10 za a baki ladan a ranar kin yi azumi 11 da naki azumin da kuma bonus din ciyar da mutane 10 da kika yi kin ga a rana kenan kina da ladan ne azumi 11 to wata akwai arzikin da za su iya ciyar da mutane 100 a kowace rana to kin ga a ranar zaki tashi da ladan azumi 101 wata fa mijinta na da dukiyar ita ma Allah ya mata budin da za ta iya wannan abin sai ta ce tana jiran na gwamnati eh na mijin take jira saboda nashi ne na gwamnati ita na ta ba za ta taba ba to kin ga anan kin yi wa kanki asara a lokacin mijinki nashi ne daban yana nasa ke ma ki yi naki in dai kira da shi ke ma ki yi naki dan neman aljanna saboda nafsi nafsi ne a lahira to duniyar ma ya kamata a ce kowa yana neman aljanna ne kina neman aljanna kamar yanda shi ma yake neman aljanna muna da iftar da muke yi a wannan masallaci ke ma za ki iya sa donation inki wajen neman aljanna a kowace rana muna ciyar da mutane 200 to gwargwado karuwa suke yi karuwa suke yi to saboda haka duk wanda yake so shi ma ya sa shiyansa a wannan iftar din da muke a wannan masallaci to ga account number na wannan masallaci a gabas gashi nan guda biyu ɗaya anan ɗaya anan duk wanda yake so sai ya kalla sai ya sa in kin sa biliyan ɗaya ma baki asara ba eh in kin sa trillion guda ɗaya ma baki asara ba in miliyan ɗaya ma kika sa baki asara ba wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrul raziqin Allah ce duk abin da kika kashi Allah ce wallahi sai na rubanya miki shi misali kin sa 1 million to kina zauna harkan kasuwancin ki sai Allah ya miki budin da zaki samu 1 billion Allah ne yake na rantsi in dai kika yi in dai don Allah kika yi sai Allah ya fitar miki da wani source din da wannan kudin zai ninka miki shi times 10 to kin ga 1 million times 10 kin ga miliyan 10 kenan ko sannan kuma Allah zai rubanya miki shi abu'afan kaseera ninkin ba ninkin saboda haka ayi wannan taimako na kai dan kanki zaki taimakawa idan kika yi wannan Allah ya sa mu dace Allah ya gafarta mana abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana gobe insha Allah subhanahu wataala za mu zo kaman yanda muka saba akan lokaci sai mu daura daga wannan gaba na wannan aya idan Allah ya raya mu gobe in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah subhanahu wataala za mu takaita akan abin da muka karanta sai idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura daga wannan aya insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk babu tambaya kenan ko damun mun ce ai yanda muka tsara ayi tambaya sai a rubuto sai a kawo amma tunda yau ranan budewa ne ranan farko da abin nan idan akwai mai tambaya sai a bata sai ta tambaya kowa ya ji to kama ta wa alaikum assalam daga murya muji wa alaikum assalam idan mutum na zama a gidan da akwai ɗan ruko da yawa bagwariya na'am suke gidan na'am yanzu ya za a yi ko in dai akwai ɗan ruko a gidan tambaya ne mai ma'ana tambayar ki tana da ma'ana sosai misali babanta Allah ya masa arziki a cikin ƴan uwansa shine mai arzikin sai ya jawo ƴaƴan ƴan uwansa ya kawo su gidansa saboda su samu wato tagomashin da Allah ya yi masa yana daukan dauke su a matsayin ƴaƴansa abinda zai wa ƴaƴansa shi zai musu to Allah sai ya kaddara irin wannan ya faru ya ya kamata mutun ya dinga kasancewa sai ki kasance da hijabin ki ko da yaushe an gane shine kaida haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Ali bin Abi Talib ai babansa Abu Talib kenan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi Ali bin Abi Talib ya kawo shi gidansa saboda babansa daga baya ya talauci an gane manzon Allah ya dauke shi shi kuma Allah ya azurta shi ta dalilin matarsa Nana Khadija binti Quwaylid sai ya karba Ali bin Abi Talib ya ajiye shi a gidansa kuma a gidansa ai akwai Fatima akwai Ruqayya akwai Ummu Kulthum akwai Zainab ina fata an gane da sauran kuma ƴaƴansa Abdullah da kuma Al-Qasim amince wannan amma duk da hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye shi a gida har kuma ya auren masa da ɗiyarsa Fatima ko to anan idan akwai irin wa'annan sai ki dinga sa hijabinki duk lokacin da zaki kika fito daga ɗakin babanki an gane in kuma kina cikin ɗaki ne kika ajiye hijabi ba matsala a gefe kina ganin alaman wani ya shigo yayi sallama sai ki daki hijabin sai ki sa haka dokar Allah yake akwai wata ɗaliba da na karantar da ita a Sudan lokacin ta kira ni take min tambaya ga irin wannan tambayar amma ya hada ta rigima ne da babata lokacin da kafin ta zo Sudan bata sa hijabin ta kawai matsi jikin ta kawai take ta sa wando ta sa waye to dalilin Allah ya hada mu da su ina karantar da su sai Allah ya shirye su ta koma tana sa hijabi hadda niqabi kuma nafsin ma take to shine take mun tambayar yaron kanin babanta ya shigo gidan tana zaune da babarta daman ta ajje hijabin ta a gefe sai ta sauri ta dauki hijabin sai ta sa tana sawa sai mamanta ta hauta da fada kenan ne tana kyamatan ɗan uwanta sai nace to da mamanki sai fada me kike yi tace bata ce bata komai ba sai nace to yanzu tunda ta riga ta fasata ki kyale ta idan tension din ta ya sauka sai ki nuna mata cewa ai Allah ne ya hana saboda ai tsakaninki da wannan nan akwai aure zai iya kallon ki yayi sha'awa amince wannan saboda haka a kiyaye dokar Allah yin hakan shine ke sa a zauna lafiya an gane ke a matsayinki sai ki dauki hijabinki in kina falo sai ki aje hijabinki a falo saboda lokacin da za su shigo sai ki dauka ki sa in sun fita ki cire ki aje an gane wannan in kuma zaki fito tsakiyar gida tunda suna yawo sai ki dauka ki sa ki gama abin da zaki a lokacin da kika dawo daki sai ki cire ki aje wannan shine dokar Allah wannan dalilin sakaci akan haka abubuwa da yawa na laifi yana biyowa baya wallahi akwai matar da ta ce min irin wannan ne ya faru da ita wato dan yatta ne uwarsu daya uban su daya yazo gidanta take cewa to kun ga kun san mata akwai irin wannan sakaci yayi dan uwanta ne ko aka kyale suna zaune ana mu'amala ta fita ta basu tace ta dawo cikin dare wallahi ta tadda su suna lalata to amma da yake gidan akwai mata guda hudu tace sai ta yi rufa rufa saboda kada sauran matan su san me yake gudana ta sallami yaran tace tafi kuma kada ya ƙara zuwa mata gidanta sai nace to ai dokar da Allah ya bada kun kibi shi yasa wannan abin ya faru ai akwai mu'amala wanda yaran wan babanki zai iya auren ki saboda ba muharramin ki bane ina fata an gane saboda ka dole ka sa hijabinta Allah ya sa mu dace ina gani shikenan abinda muka karanta daidai akwai wata to kai mata wacce za ta yi tambaya in akwai tambayan kafin a gama ba da amsa a ta daga hannu a mika mata saboda ta yi tambayan ta wa alaikum assalam na'am to idan ne na'am Naam. Ah, ni tambaya na tambaya cewa mutum ne mace ce ta zauna a inda ta yi sallar asubahi ta ci gaba da tasbihi ko tilawanta na alqur'ani har sai da gari ya waye rana ta dago shine shuruq kenan sannan sai ta tashi sai ta yi sallar raka'a biyu yaya hukuncin wannan sannan kuma bayan wannan ta ƙara kwantawa ta dan yi baccinta kila na awa biyu zuwa uku ta ƙara tashi kila karfe 10 sai ta ce za ta yi walha shin hakan yayi hadisi ne ingantacce wanda Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Imam An-Nasa'i da Imam Ahmad a cikin musnadinsa da Imam Abu Dawud bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya idan da sallar asubahi ya zauna a inda ya sallar asubahi bai motsa ba ya ci gaba da tasbihi har gari ya waye rana ta hudo ta dago ya tashi ya salla raka'a biyu za a bashi ladan hajji da umra tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bonus ne haka manzon Allah yace kuma hadisi ne ingantacce an gano wannan to idan ta yi wannan shine ake kira shuruq kin ga yanzu a wannan abin nan kin ga akwai wajen ash-shuruq can a farko bayan sallar fajiri to wannan lokaci yana kama ne karfe 6 da rabi da minti 1 to idan lokacin karfe 6 da rabi da minti 1 sai ki ƙara minti 10 akai ko minti 15 kin ga ya koma 6:45 kenan ko 6:45 sai ki tashi ki sallan ki raka'a biyu na wannan nafilar sai ki kwanta kin ga da sauran time ko in kika yi awa biyu ko awa uku kin ga kin tashi daga karfe 8 kenan zaki yin sallan walhanci kuma kin samu ladan walha kuma kin samu ladan sallan shuruq wannan kenan Allah ya sa mu dace shikenan ba tambayan to abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana yanda muka hado a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka sawwala masa hidiman wannan arziki wajen daukaka addininka ya Allah ka mana tagomashin arzikin da za mu yi irin hidimar da yake wa addini ko fiye da haka da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatansu ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba wannan innata da Allah ya karbaranta ina roƙon Allah ya gafarta mata ya sa aljanna makomanta ya yafe mata kurakuranta ya albarkaci abin da ta bari da ita da sauran musulmai da Allah ya karba rayukansu a wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu akwai wata dalibata mahaifinta ya rasu jiya kenan Zainaba Allah ya ji kansa da rahama shi ma Allah ya yafe masa kurakuransa ya sa aljanna makomansa mu da muka rage ya Allah kada ka batar da mu bayan tafiyarsa ka ba mu ikon tuba daga zanubanmu ka ba mu ikon ribatan wannan lokaci na watan ramalana mu sami yaddanka fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka